نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهكا إغواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادواء وانا مسلا تيمي دنبن البركة مسلا تيمي واللغة لكي نتشكينغ لنبوتي جهر بوتي وانا يمتينا السبر يو أكو قوات رمضان بجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو تيار يهدو لثلاثين ترع وانا كميكي دي دي دا شا ترع قوات بير ميلادية تدبو بيو دا شا تقص a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsir suratu maryam alayha salam. A gabanin mu shiga tafsiri a doriya akan abinda alaran mu ya faɗa dangane da neman taimako daga ƴan uwa musulmi na abin hawa wanda za a rika fita da shi zuwa kira zuwa ga Allah subhanahu wataala, wanda an san wannan yana daga cikin aikin annabawa. Wa ma nursilu al-mursalina illa mubashirin wa mundirin, wannan shine abinda annabawa suka zo yin sa, kira zuwa ga Allah ta hanyar yin al-bishr da kuma gargadi. Wannan aiki nasu bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani annabi da za a sake aikowa, don haka sai aikin ya zama ya koma kan malamai waɗanda suka karanci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari na karantarwarsa, su ne suka gaje shi akan wannan aiki. Babu yadda za a yi aikin kira zuwa ga Allah ya gudana sai da tallafin duka al'umma. Idan ya gazanto annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa, wanda yake samun tallafi kai tsaye daga Allah subhanahu wataala, Allah bai saukar masa kayan da zai rika fita da su da'awa ba. Ya bar shi da sahabbansa a tsakaninsu ne za a haɗa dukkan buƙatu. Duk sanda za a fita wata tafiya ko za a fita wani jihadi, to annabi yakan shelanta wasu su ba da dawakai, idan yaƙi za a yi wasu ba da makamai, wasu su ba da guziri. Da haka ake fita. Idan aka zo gina masallaci nan ma kowa zai kawo abinda Allah ya hore masa. Idan aka zo fada da masallaci, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya gaya wa sahabbansa ya falalar wanda zai fada da masallaci, a samu cikin sahabbai wanda zai zumbur ya riga kowa, saboda su a wancan lokacin rugege biya suke yi. In aka ce ga wani aikin alkhairi, to kowa yana son ya zama shi ya yi shi kafin dan uwansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yashtari bi'ra ruma falahu aljanna, waye zai sayi rijiyar ruma, wata rijiya ce da musulmi a mutanen Madina suke shan ruwanta, to ya zan tana hannun wani mai yahude, shi kuma sai an biya shi a ebi ruwan, wani yana da kuɗin da zai saya wani bai da shi. Annabi ya shelanta wa sahabbai, waye zai sayi wannan rijiya ya mai da ita don Allah yana da aljanna. Sahabbai suka yi zumbur suka ce, Sayyidina Uthman ya yi zumbur ya tashi ya ce shi ya je ya biya kuɗinta, ta zama ta kowa da kowa, shi ma ya gugarsa ta zama kamar gugar sauran musulmi. Idan ya zo shi ma yadda kowa zai bilayi, sai an zo kansa ya iba, haka shi ma gidansa sai an zo kansa ya iba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi wanda zai sayi filayen, wato gidajen da suke gefen gonakin da suke gefen masallacinsa, domin a faɗaɗa masallacinsa. Nan ma Sayyidina Uthman ya fitar da maɗuɗin kuɗinsa ya bayar. Aka zo jaisul usra, nan ma Sayyidina Uthman ya bayar fiye da yadda kowa ya bayar, tare da cewa sauran ma duk sun bayar, ba shi kadai ya bayar ba, to kasancewar shi yafi kowa yalwar dukiya a lokacin, ya zama da dukiyar da ya bayar ta fita kowa. To haka duk sanda aka ce ga wani aikin aljanna, to gaggawa suke yi su ga cewa sun yi wannan aiki, sun samu gidan aljanna. saboda haka ya kamata waɗanda Allah ya hore musu abin hannu har ma wanda yake da dan kadan wallazina la yajiduna illa juhdahum iya abinda zaka iya kakkare ni alkhairi la tahqiranna min alma'ruf shay'an ne ki kakkare ni alkhairi koyake kakkare ni shi kaga sahabbai in aka ce a tawo tallafi kowa yana bayarwa daidai karfin sa ba ana zirawa zira ido cewa ana jiran wani ne kawai zai yi ba kowa zai iya abinda zai iya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda ake cewa ahlus suffa wadanda suka zo madina ba su da gurin kwana sai suka riki masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin gurin kwana da sun zo a makare gidajen al-ansar duk sun cika da baki saboda babu inda za a je su a gidan mutanen madina gidajen mutanen madina saboda haka sai suke kwana a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban su annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi ya shelanta irin wannan neman taimako kamar yadda Allah rahma yayi sai su ga kowa yana kawo gudunmuwarsa abin yana musu ciwo su ba su da abin da su bayar saboda sun baro duk abin da suka mallaka a garuruwan su sun yi hijira nan kuma da suka zo ba su da wata sana'a saboda baki ne ba su ma gama sanin garin ba haka dan suke zaune sai idan annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa abinci ya samu rarar abinci bayan gidansa ya kai musu su ci to abin yana musu ciwo a ce gashi musulmi suna ba da taimakon su amma su ba su da abin da za su bayar wanda yasa kamar yadda zuwa cikin sahih bukhari yasa suka rika fita suna zuwa suna yin dako sai su yi dako abin da suka samu na dako idan aka ce a kawo taimako su ma sai su ba da nasu to haka ya kamata mu kasance kada mutum ya rena alkhairi ko ya yake bai san wanne ne cikin ayyukansa Allah zai karba ba ka yi ayyuka da yawa amma baka san wanne ne Allah zai karba ba kuma wanne ne zai zama maka hanyar zuwa aljanna a bara kamar irin wannan lokaci a nan masallacin lokacin zuwan Sheikh Abdul Wahab an yi maganar kyamara cewa masallaci kamar wannan wanda yake da dimbin alkhairi irin wannan a cikin gari irin wannan na masoya sunna masoya annabi masoya musulunci kamar wannan gari na Bauchi a ce masallaci kamar wannan ba su da kyamara ta daukan karatuttuka in banda kyamarar sunna TV da suke zuwa da tasu su ma jiya tasu ta kone sai daga Kano aka aika aka kawo ta da sassafe a ce an rasa samun kyamara sai guda daya abin takaici ne wato abin habba dadi jiya aka sake maimaita wannan karatu ina gida sai aka sashi a Usal TV sai na ganshi yana magana sai na tuna ko ni na baro masallaci kyamarar nan guda daya ce har shekara ta zagaro a yana cewa idan ba a yi ba kuwa za a haɗu da shi to kaga ashe zai dawo ya samu abin nan jiya da yau a gaskiya akwai takaici na tabbata akwai waɗanda za su iya sayan kyamarori goma ba a cikin mahalarta wannan masallacin ba wani abu ne da zai gagare su to amma watakila ko ana ganin kamar ba abu ne mai muhimmanci ba ko ana ganin kamar wani abu ne da mun kayi shi kamar ba lada za ka samu ba tare da cewa aka ci wanda zai ɗauki kuɗinsa ya sanya cikin abin da za a yaɗa da'awa duk inda karatun nan ya je kana da kamasho da kai da wanda ya yi karatun da wanda ya yi sanadiyar karatun duk za a banku tarayya a cikin lada ba a san waye cikin ku ma zai fi lada ba sai wanda ya fi ikhlasi saboda haka karatun nan kuma in an yi shi ba ka san ranar da zai tsaya ba a ce an daina amfana da shi yanzu yayin da wannan mai ai kyamara da shi wanda zai tsaya yi rikodin da wanda zai taimaka a yi wannan abubuwa a tsaya a ɗauka ba san iya inda ya tsaya ba to a ce wannan alkhairi mai gudana a ce ka ja hannunka ka riƙe kana ganin kamar ba shi da muhimmanci abin da takaici ina fatan wannan kira da shi Allah rahma yayi da wannan tunatarwa da nayi za ta sa zaburar da yan uwa waɗanda suke sauraron mu a nan ko wanda wannan kira da wazai je kunnan su su yi hoɓɓasa su samar da wannan abu da ake tsananin buƙatar sa Allah subhanahu wataala ya sa mu dace ubangiji subhanahu wataala ya sanya mana ayyukan mu da muke yi da wanda za mu yi nan gaba cikin mizanin ayyukanmu na lada ubangiji ya fi mana kurakuranmu kamar yadda muka saba akwai kaɗan daga cikin tambayoyi za mu ansa sannan mu ci gaba da karatu akwai wani ya rubuto tambayoyi guda biyu a tambayar ta farko magana ne akan cewa ya ji kamar wani malami yana batun cewa mutumin da ya bar sallah ta wuce ko ya rama daga baya ba za a karɓi sallar ba, don Allah yana son ƙarin bayani akan haka. Tambayar sa ta biyu kuma yake cewa maganar hudubar suna, domin shi ma ya ji wani malami ya ce babu wani abu sunan shi hudubar idan an haihu. Wadannan su ne tambayoyinsa guda biyu. Tambayar farko, ba na jin akwai wanda zai ce in an bar sallah da irin wannan, like zai ce in an bar sallah ba za a rama ta ba. Sallah iri biyu ce ake bari, akwai wanda ake bari da uzuri, akwai wanda ake bari ba uzuri. Akwai wanda zai bar sallah saboda ya yi bacci, bacci ya ɗauke shi har lokacin sallah ya wuce shi, ya kwanta bai farga ba sai ya ga rana har ta fito, bai samu ya tashi asuba ba, daga lokacin sallah ya wuce shi. To babu wanda zai ce ba zai rama wannan sallar ba, ko wanda wani abu zai shagaltar da shi ya mantar da shi har lokacin sallah zai wuce bai ankara ba. To shi ba wannan ba a cewa idan ya yi sallar ba za a karba ba. Wannan nassi ya zo akan cewa waɗannan da suka bar sallah saboda wannan uzuri za su rama, kuma wanda yake ce kafararsu man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha wa laysa lahu kafaratun illa dhalik. Annabi ce wanda ya manta sallar sa ko yayi bacci ya bar sallar sa, to ya sallace ta idan ya tuna, kuma wanda ita ce kafarar sa. Allah ce wa aqimis salata li dhikri, ka tsayar da sallah domin tunawa da ni, yayin da ka tuna ka manta ka tashi ka yi sallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar la'asar bayan rana ta faɗi, lokacin da kafirai suka shagaltar da shi har rana ta faɗi bai ankara ba, sai shagaluna an salatul wusta mara Allahu buyutahum naran, ya yi addu'a a kansu cewa sun shagaltar da shi daga sallar la'asar, Allah ya cika gidaddajinsu da wuta. To duk waɗannan uzurruka ne da za su sa mutum ya bar sallah, kuma in ya tuna ya rama. Babu wani malami da ya taɓa cewa irin wannan sallar ba za a rama ta ba. Barin sallah ta biyu shi ne mutumin da zai bar sallah da gangan, yana ji aka an kirawo sallah, yana ganin masallata sun tashi sun shiga masallaci suna sallah, shi ya yi zamansa ya keɓe mai ƙin sallah har a zo lokacin ta zai wuce. To wannan shi ne malamai suka yi saɓani a kansa, shin yana da damar ya sake yin sallar nan a karɓa bayan wucewar lokacinta, ko ko ya yi wa kansa asara ta har abada sai dai kuma ya yi ta tuba ya yi ta istidraki da mafilfilu. To nan ne aka samu saɓani. Jumhur suna ganin cewa zai iya rama ta ko da kuwa lokacinta ya wuce, ko da da gangan ya bar ta zai iya rama ta. Suna ganin cewa tunda har wanda ya yi bacci ko ya manta aka ce ya rama, to ya kamata shi ma wannan alizumta masa sai ya rama, ce sai ka biya wannan sallar. Saboda haka sun yi kiyasin wanda zai bari da gangan akan wanda ya bari da uzuri, suka ga cewa sai ya rama. Wasu daga cikin malamai su kuma suna ganin cewa ba zai rama ba, wato ko ya rama ya yi a banza ba ladarsa zai samu ba, saboda suna ganin bai kamata a yi kiyasinsa ga wanda yake da uzuri ba. Sai wanda yake da uzuri shi yana da hanzari da yasa aka sake ba shi wata damar, aka ce to ka samu kana da uzuri, to amma an baka an ƙara maka wata dama da za ka rama wannan sallar. Sai rama sallar nan da zai yi a karɓe ta a ba shi ladanta, ba uquba ce aka yi masa ba, gata aka yi masa. Da a ce uquba ce aka yi masa, to shi ne za a ce wancan shi ya fi cancanta aiwa uquba, saboda shi da gangan ya bari. To amma ba uquba ce aka yi masa ba yayin da aka ce ya rama a karɓa, kamar mutumin da ya bar ya bai zo jarabawa ba ne, ko ya makara wajen zuwa jarabawa. Wani yana da uzuri, wani bai shi da uzuri. Wanda ya zo ba yana da uzuri, bacci ne ya ɗauke shi, ko ba shi da lafiya ta karɓan magani har lokacin jarabawa ya kai awa ɗaya da fara jarabawa, misali lokacin da za a hana kowa shiga, sai ya zo da hujjarsa, sai a ce to tunda har yana da uzuri a yafe masa shi ya shiga a yi wannan jarabawa duk da lokacinta ya wuce. Wani kuma ya zo a tambaye shi mai uzurinsa, ya ce gaskiya yana sane kawai dai haka ya ga dama, haka ya ga dama, haka shi yanzu ya ga dama ya fara, sai to je kawai za ka yi jarabawa ba. To kaga wannan na farko taimaka masa aka yi, amma na biyu uku ba aka yi masa. suka ce to haka nan wanda zai bar sallah da gangan ya kinta har lokacin da ya fita to ukubarsa shine ko yayi ka a karba kuma suka ce babu wani nassi karara da ya fito bayyana cewa irin mai wannan uzuri wato irin mai wannan ganganci yana da wannan damar tera masalla an samu nassi akan wanda ya manta da wanda ya yi bacci wanda kuma waɗannan uzurruka ne karɓaɓɓu a shari'ance bacci uzuri ne karɓaɓɓe a shari'a hakanan mantuwa uzuri ne karɓaɓɓe a shari'a amma ganganci wanda ba uzuri ba ne a shari'a saboda suka ce bai kamata a yi kiyasin wanda ya yi da gangan ba a kan wanda yake da uzuri to wannan shine ra'ayin Ibn Hazm Ibn Taymiyyah Al-Izz ibn Abdus-Salam duk suna da wannan fatawa da cewa ba shi da wannan dama duk suna ganin da yin sallah kafin lokacinta da yin sallah bayan lokacinta duk ya kamata ya zama abu daya duk kowanne ya yi sallah a wajen lokacinta suna cewa mutumin da zai zo ya yi sallah haka kawai ba da dalili bai yi sallah kafin lokacinta a zahar ba ta yi ba karfe 11 kawai ce shi yana da wasu abubuwa da zai je ya yi bara kawai sallar sa a zahar sai ai yayi sallah kafin lokacinta ba za a karba ba sai ce to haka nan wanda zai bari sai lokacinta ya wuce shi ma ya zo ya yi to dukkanin su ai sun yi sallah ne a wajen lokacin da aka kayyade mata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya sanya wa sallah lokaci kayyadajje to kaga zaka ce kowa zai iya yi a kowace lokaci zai iya yi koda bayan lokacinta ya wuce da gangan kuma a karba to ya zama na cewa tana da lokaci ya zama ba shi da wani amfani kayya da lokacin ya zama bai yi amfani ba to wala ya halin wannan ra'ayi ne daga cikin rayukan malamai daga cikin malamai kamar yadda muka faɗa waɗannan sun ambaci wannan ra'ayi amma ba wai yana nufin cewa idan mutum ya ga zai rama ba ya rama kuma ga laifinsa a nan saboda jumhurin malamai sun tafi akan cewa ya rama ɗin haka ba za a ce wai laifi ya yi wa Allah ko ya yi zunubi ko a haye ko masa ba cewa me yasa ya haka in ya ga zai rama ba shi ya rama su kuma waɗanda suka ce ba zai rama ba suna ga cewa ya yawaita nafilfilu waɗanda nafilfilu da su za a yi masa ciko a sallar sa da ta samu tangarɗa a ranar gobe kiyama kamar yadda ya zo a hadisi Abdullahi ɗan Mas'ud saboda haka in an je lahira aka zo hisabi sallar sa ta samu tangarɗa ita za a fara yau mutum hisabi daga cikin ayyukansa idan aka duba aka ga ta samu tangarɗa sai Allah ya ce to a duba ta ɗau in sa yana da nafilfilu idan yana da su a ɗauko a cike masa sallarsa ta ce to sai yawaita nafilfilu yawaita kiyamun laili don su zama ciko ga abin da ya bari na sallarsa ta farilla maganar hudu ba babu wani hadisi da ya maganar hudu ba akwai hadisai da suka yi magana ɗaya maganar kiran sallah ɗaya maganar iqama wanda dukkanin su hadisai ne wanda ba su inganta ba na kiran sallar bai inganta ba na kiran iqamar bai inganta ba na kai maka haihuwa abinda dai za ka yi wa jaririn shine addu'a to yadda aka sani wannan wani abu ne da aka shara'anta yi wa jariri addu'a bayan an haife shi kamar yadda Allah ya kaito mana mahaifiyar Maryam da ta haife shi falamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam ita ce wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim shi ta yi mata addu'a kana yi wa yaronka addu'a kuma duk wani ma wanda zai je an yi maka haihuwa yana iya maka yana yi ma yaranka addu'a Allah ya sa masa albarka Allah ya albarkaci rayuwarsa Allah ya azurta kabirinsa wannan duk wani abu ne wanda shari'a ta zo da shi amma su waɗancan hadisai guda biyu waɗanda suka yi magana kiran sallah da iqama dukkan su hadisai ne da malaman hadisi suka tabbatar da rauninsu akwai wanda ya rubuto doguwar tambaya amma dai abinda a takaice abinda take takunsa shine mutum ne ya auri aka aura masa yana can wata ƙasa aka aura masa mata shi baya son ta ita bata son shi don haka ya maki yadda isa a kai ta inda take inda yake ana suna zaune a haka shi bai aiko saki ba ta kuma tana na a matarsa a gidansu to sai wani lokaci wata tafiya ta kama ta ita matar ta hau jirgi za ta tafi wata bukata ta ta shi kuma ya hau jirgi shi kuma ya zo kasar to kicibin sai suka hadu a airport da shi da ita bai san cewa matarsa ba ce ita ba ta san shi ne mijinta ba shi mai tambayar yana cewa wannan abu ya faru a kasarsu abin ya faru shi yasa yake tambaya akai, ba wai shi ya hada abin ba, shi yasa ni ma nake maimaita tambaya. Da na kula cewa fiction ne kawai shi ya tsatsara abin sa, to da bazan karba zan fada muku ba. To amma ya nuna min cewa abin ya faru a kasar su, a Ghana abin ya faru a Accra, saboda haka yake sanya ji hukuncin abin, shi yasa zan fade shi. To yace sai suka hadu a airport, ita bata san shi ba, shi bai san ta ba, ba san mijinta ba ne, shi bai san ita ce matarsa ba, da aka daura masa aure da ita. To saboda haka sai suka hada kai, sai suka je hotel, sai suka kwana tare. To wai tambayar da yake yi, wai yanzu ya hukunci tunda matarsa ce ai ita ma mijinta ne. Hukuncinsa shi ne hukuncin da za a ba mazinaci, haka za a laifin da za a ba mazinaci, haka za a ba su duka. Domin annabi yana cewa wa inna ma li kulli imri'in ma nawa, dukkanin su abinda suka yi niyya shine wannan zinar da ita da shi, ko ba wannan suka yi niyya ba. Annabi ya ce wa inna ma li kulli imri'in ma nawa, kowane mutum ana ba shi sakamakon niyyarsa ne. Saboda niyyarsa ita za ta bi shi a nan, ita ma niyyarsa ita za ta bi ta. Saboda haka dukkanin su suna da laifin waɗanda suka yi zina, ko da kuwa akwai aure tsakanin su, laifin zinar ne yana nan tabbace a kansu. Kamar mutum ne ya sadu da mace a tsammaninsa matarsa ce, kaga ba a kama shi da laifin zina, ko da haihuwa aka samu tsakanin su dan nasa ne, wannan ita ce shubha. Saboda musu wannan rashin sani ya yi tasiri da kuma niyyar da take cikin zuciyarsa ta cewa matarsa ce ya kusanta. To wannan niyyar da yake da ita a zuciyarsa da rashin sanin ba matarsa ba ce, shi ya hana a dauke shi a matsayin mazinaci, ballantana a yi maganar haddi, ko kuma a kore dan da ya faru da ya auku tsakaninsa a ce ba ɗansa ne na shari'a ba. To haka nan ma, to haka wannan a matsayin mazinata suke, kuma dama ya nuna shi lalatacce ne, ita ma lalatacciya ce. Allah ya saurari. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
Allah madaukakin sarki ya ce wa in minkum illa wariduha, ba wani ɗaya daga cikin ku face ya shige ta, wato wuta. Kana ala rabbika hatman maqdiya, wannan ya zan abu ne tabbatacce kuma zartacce daga ubangijinka, ga ubangijinka. Thumma nunajji allazina taqaw, sannan mu tsayar da waɗanda suka yi taqawa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, mu bar adh-dhalimai a cikinta a durƙushe. Kamar da jiya muka fara tafsirin wannan aya, cewa malamai sun yi saɓani game da fassara wariduha da Allah ya faɗa a cikin ayar. Shigarta, shiga ake nufi, wato ana nufin mutane za su shiga cikin wuta ne a ranar gobe kiyama, kowa sai ya shiga cikin wuta, ko kuwa abu daban ake nufi. Wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin hawa ta kan siraɗi, kamar da muka yi bayani, hawa da za a yi a kan siraɗi a tsallake wuta, shi ake nufi a nan wariduha. Ana nufin ƙetare ita kan wuta ɗin ta kan siraɗi, wanda Allah zai tsirar da masu taƙawa ya kuma jefa azzalimai a cikinta, ya bar su a durƙushe a gurgurfane a cikin wuta. Suka ce wannan ake nufi, inda ka sani cewa Allah subhanahu wata'ala zai kusanto da kowa kusa da wuta, domin wanda ya samu kuɓuta daga wuta ya san cewa ni'ima aka yi masa babba. Domin abinda baka san shi ba na azaba, in an kawar maka da shi ba za ka gane cewa, ba za ka gane girman ni'imar da aka yi maka ba. Amma yayin da ka gan shi, kuma ka ga yadda Allah ya kuɓutar da kai, kai ya tsare ka, to duk sanda ka tuna za ka tuna wannan gagarumin ni'ima. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz, wanda duk Allah ya nisantar da shi daga wuta, ya kautar da shi daga wuta, sannan ya shigar da shi aljanna, to wanda ya samu babban rabo. Wato ya fahimci cewa akwai wata azaba ta jahannama ga yadda take, kuma ya ganta gaba gare shi, sannan kuma Allah ya kuɓutar da shi daga wannan, to nan ne zai ƙara gane girman ni'imar da Allah ya masa da girman rabo da ya samu. Ci wannan hikima ita ce hikimar kusantar da kowa da kowa, da masu tsoron Allah da marasa tsoron Allah, da muminai da kafirai, duk gaba ɗaya a kusantar da su zuwa ga jahannama, domin muminai su fahimci ainihin girman ni'imar da Allah ya musu. to wasu suka ce wannan shine ake nufi da waridu hadin da Allah ya faɗa anan shine hayy sirati wasu daga cikin su kuma suka ce ana nufin al-ishraf wal-muqaraba shine a matso mutane kusa da ita su hangota amma ba ana nufin shigarta ba su ma waɗannan mun faɗi abinda suka rike a matsayin hujja sun ce akwai inda aka yi maganar kalmar wara da ta zo a cikin alkur'ani ko ba tana nufin shiga ciki ba tana nufin matsowa kusa da abin walamma wara da ma a madiyana kisar annabi musa alayhi salam yayin da ya matso kusa da madiyan da ya matso kusa da ruwan madiyan wannan rijiya da ya samu mutane suna jan ruwa a cikinta ai ba cikinta ya shiga ba amma ya matso kusa da ita inda yake ganin abin da yake gudana a gefenta ko kuma waja'at sayyaratun farsalu waridahum fa adla dalwa sayyara matafiya suka zo suka tura mai musu tsinkaye wanda zai duba musu ya gano musu inda ruwa yake suka ce to kaga shi ba anan ba shiga yayi cikin wani guri ba illa iyaka an aike shi da tsinkayo abin da yake kusa da su na ruwa domin ya kawo musu to wannan su ma sun faɗi wannan ra'ayi wasu kuma suka ce a zazzabin da mumini yake a duniya zafin zazzabin nan da yake ji shine kasansa na wutar jahannama saboda haka shi ba zai zama ya sha wutar ya shiga cikin wutar jahannama ba tun anan duniya grabansa na wannan wuta ya same shi ta hanyar zazzabi da Allah ya dora masa suka kawo hadisin al-humma min fihi jahannam fa abriduha bil ma zazzabi zafin zazzabi daga wato hucin jahannama ne ku sanya ya wannan zazzabi da ruwa to ra'ayi na hudu wanda shine muka tsaya a kansa shine malamai waɗanda suka ce al-wurud anan ana nufin ad-dukhul ana nufin shiga ta cikin wutar wa in minkum illa wariduha babu wani ɗaya daga cikin ku face ya shiga cikin wannan wuta ta jahannama sai dai ubangiji subhanahu wataala zai kare mu'minai masu tsoron Allah daga wannan wuta lokacin da suka shiga su kuma azzalimai waɗanda suka mutu akan kafirci ko Allah ya nufin azabtar da su da wuta kafin ya shigar da su aljanna sai ya bar su a cikin wannan wuta a gurgurfane ba tare da sun iya fita daga cikin ta ba wannan ra'ayi shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai masu tafsiri sun tafi akan wannan ra'ayi kuma shine abin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya fassara wannan aya wato wurud a cikin wannan aya da cewa ana nufin shiga akwai abin da Ibn Jarir at-Tabari ya ruwaito a cikin littafinsa da kyakkyawar salsala daga ibnu juraish a ta yake cewa akwai wani bakawariji ana kiransa abu rashid shine nafi ibnu al-azraq ya zo wajen abdullahi dan abbas sai yake so ya faɗi cewa masu tsoron allah ba za su shiga cikin wuta ba saboda allah ce la yasma'una hasisaha ba za su ji hargowarta ba ma za su ji hargowarta ba wanda ba za ka jiwo harguwa sa ba ba maganar a ce ka shige shi to sai abdullahi dan abbas ya ce da shi wailan a majnunun anta ce kai canka kai mahaukaci ne aina qauluhu ina fadarsa yaqdumu qaumahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa nasuqu almujrimina ila jahannama wirda wa in minkum illa wariduha yana so ya gaya masa cewa kalmar wurud a alqur'ani ta zo da ma'anar shiga ne saboda gashi inda Allah ya ce yaqdumu qaumahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar shaidan zai jagoranci mutanen sa ranar gobe kiyama ya kuma shigar da su wuta kaga an yi amfani da kalmar fa'auradahum ana nufin shigarwa cikin wuta wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda kamar da zai zo cikin wannan sura cewa zamu gargadi zamu kora mujrimai kafirai zuwa ga shiga wutar jahannama ila jahannama wirda zuwa ga shiga wutar jahannama ce to haka nan wa in minkum illa wariduha shi ma yana nufin shiga Ibn Juraij ya ƙara bayani cewa Abdullahi dan Abbas yayi ishara ne zuwa ga cewa a Al-Qur'ani an ambaci wurud. Wurud din da aka ambata Al-Qur'ani ya zo da ma'anar shiga. Fa awradahumun nar ya shigar da su wuta. Hasabu jahannam antum wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Hasabu jahannam antum laha waridun. Kana ci wariduna ku da abinda kuke bautawa duk makamashin jahannama ne kuma za ku shige ta law kana haula'i alihatan ma waraduha ce da waɗannan alloli ne da ba su shige ta ba ce ta kaga waridun ma waraduha kalmar guda ɗaya ce kuma duk tana nufin shiga ce to kaga anan in kalmar ta zo a wani guri a cikin alqur'ani ya kamata ita ma a fassara ta da ma'anar da aka fassara waɗancan ayoyi da shi, kada ya zama da tasha bamban. Wannan yana daga cikin hanyar tafsirin Al-Qur'ani, wato ayi istidlal akan wata ma'ana, akan wata aya, wata kalma ce da take dauke da ma'anoni sama da, take dauke da ma'ana sama da daya. Amma Al-Qur'ani a yawancin guraren da aka yi amfani da ita, an yi amfani da ita ne akan wata ma'ana guda daya. To sai a fahimci cewa to ya kamata wannan ma'anar ma ta shiga karkashin waɗancan da suka fi yawa, ko da a ce an samu wani guri inda Al-Qur'ani ya yi amfani da ita ba da wannan ma'anar ba. To idan ya zama na mafi galibin amfani da ita yana zuwa da wannan ma'anar, to ya kamata ita ma wannan da ake sabani akan ta a shigar da ita karkashin al-ghalib, ba a cikin an-nadir ba. To wannan shine abinda Abdullahi dan Abbas yayi wa shi Nafi'ul Azraq hujja da shi akan cewa waccan fahimta ta shi ta cewa la yasma'una hafisaha, yana nufin cewa masu tsoron Allah ba za su shiga cikin wuta ba. Yace wannan ya saba da waɗannan ayoyi da suke nuna cewa wa in minkum illa wariduha, tana nufin shiga. Don haka wannan ma'ana ita ce wadda da yawa daga cikin malamai suka tafi akan rijayar da ita. Daga ciki akwai al-Imam Muhammad al-Shinqiti, Muhammad al-Amin al-Shinqiti, a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan ya rinjayar da wannan ma'anar. Kuma daga cikin hujjojinsa da dalilansa da ya bayar, na farko yawancin ma'anarta da ta zo a cikin Al-Qur'ani shine da ma'anar shiga, kamar yadda ya zo a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta. Sannan kuma wannan shine abinda Abdullahi dan Abbas ya yi hujja da shi. Sannan kuma a cikin ayar, yace a cikin ayar akwai karina, akwai abinda yake nuna cewa shiga ake nufi. Saboda a cikin ayar da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha, ayar tana nufin kowa zai shiga, da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba zai shiga cikin jahannama. Saboda Allah da ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, sai yace thumma nunajji alladhina taqaw, sai yace wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kaga idan aka ce za a tserar da waɗanda suka ji tsoron Allah, sannan a bar adh-dhalimai a cikin ta. Kalmar abar az-zalimai a cikin ta ya nuna duk an shiga tare su, sai ya zama waɗancan sun kubuta, waɗannan kuma an bar su a ciki. Tunda da a ce ba a shige ta ba, waridu hadin ba shiga yake nufi ba, to ba za a ce wa nazaru zalimina ba, ba za a ce an bar az-zalimai ba, da sai a ce wa nudkhilu zalimina, sai a ce an shigar da az-zalimai. To amma tunda da mun tun farko sun shiga tare, sai ya zama sun shiga waɗancan sun fita, su kuma waɗannan an bar su. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce thumma nunajji allazina taqaw, kalmar nunajji ita kanta mutserar da waɗanda suka tsoro Allah, ya nuna cewa sun shiga wani abu mai halaka. Inda ba dan sun shiga abu mai halaka ba, babu magana tsirarwa. So da haka wannan ita ma karina ce, wata alama ce a cikin ayar wacce take nuna abinda ake nufi shiga a cikin wannan aya. Dalila uku, hadisin da Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito, hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, yake cewa Ummu Mubashir ta gaya masa cewa wata rana annabi saji annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban Hafsa binti Umar radiyallahu anhuma, yana cewa la yadkhulun nara in sha Allah min ashabi ash-shajarati ahadun alladhina bay'u tahtaha. Annabi yake ce mata in Allah ya ga dama, babu wani daya daga cikin mutanen da suka yi mubaya'a, suka yi caffa a ƙarƙashin bishiya, yana nufin mubaya'a ta Hudaybiyya, bay'atul Ridwan, babu wani daya daga cikin waɗannan mutane da zai shiga wuta wanda suka yi wa annabi mubaya'a a ƙarƙashin bishiya, babu wani daya daga cikin su da zai shiga wuta. Su kimanin 1,400 cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi annabi caffa akan cewa za su tsaya tare da shi wajen su ga cewa sun yaƙi kafirai idan har an ba su izini. Lokacin da suka je shiga Makka, aka hana su shiga shekara ta 6 bayan hijira, aka hana su shiga, inda suka Sayyidina Uthman ya shiga aka rike shi, okay, bai samu ya fito da wuri ba har aka fara yaɗa jita-jitar cewa ai Qurayshawa ma sun kashe shi. Annabi ya yi mubaya'a, yake yi wato caffa tsakaninsa da sahabbansa akan cewa sai dai su mutu. To wanda duk suka yi wa annabi wannan caffar, annabi ya ce to babu ɗaya daga cikinsu da zai shiga wuta. Sai Hafsa sai ta ce bala, ta ce ya Rasulullahi akwai, yace babu sai take akwai wanda za su shiga ya rasulullah fantaharaha sai annabi ya daka mata tsawa sai tace wa in minkum illa wariduha ita gurin ta aika aya ta ce babu wani cikin ku sai ya shiga wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ki karasa karshen mana baki ji Allah yace thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fi hadhihi thiyaba lafazin imamu ahmad take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la arju alla yadkhul an-nar in sha Allah ahad shahida badran wal hudaybiya annabi yace in sha Allah babu wani da zai shiga wuta shin wadanda suka halarci badar wadanda suka halarci hudaybiya wato bai'atul ridwan sai tace alaysa Allah azza wa jalla yaqul sifa Allah yace wa in minkum illa waridha babu wani cikin ku sai ya shige ta ba sai ta ji manzo Allah ya ce thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya to annabi ya gaya mata karshen ayar to ibn al-qayyim a cikin asra'iq al-mursala yace da farko ita da Hafsa ta samu iskali ne tsakanin maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na kore shiga wuta daga dukkan wasu masu tsoron Allah dukkan wasu salihai musamman ma waɗannan bayin Allah da ya ambata waɗanda suka halarci badar da waɗanda suka halarci hudaybiya sannan kuma ga wata aya wacce ta fahimci zahirinta yana nufin babu wani ɗaya face ya shiga wa in minkum ay babu wani ɗaya daga cikinku illa ya shiga cikin wutar jahannama ta fahimci ga maganar annabi nan ya kore ga kuma aya tana cewa kowa zai shiga ta take ganin kamar akwai cin karo tsakanin maganar da wannan ayar to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata cewa ba haka abin yake ba shigar iri biyu ce akwai shiga ta masu tsoron Allah akwai shiga kuma ta azzalimai shiga ta masu tsoron Allah ita ce shigar da za su yi Allah ya kubutar da su wannan wutar ba za ta cutar da su ba sannan ta azzalimai kuma wanda za su shiga su zama sun durkushe a cikin wannan wutar ba su samu damar fita ba saboda haka falaisal wurudu kal wuruj ba duka shigar bace take kamar yar uwarta ko wace shigar da yadda take to karkashin wannan ne Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin tahqiqin da yawa littafin sa al-ayatul bayyinat fi adam sama'i al-abwat yake cewa a cikin wannan hujja da sayyida Hafsa radiyallahu ta'ala anha ta yi da wannan ayar akwai dalili da yake nuna cewa ta fahimci cewa wariduha da Allah ya faɗa a cikin ayar yana nufin shiga wariduha da Allah ya faɗa yana nufin shiga haka ta fahimta kuma shigan nan kowa da kowa zai yi ta da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba shi yasa su kasa fahimtar maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a gabanta na kore shigar mutanen Hudaybiya ko kuma mutanen Badar ta kasa fahimtar wannan saboda annabi shi kuma sai ya kawar mata da wannan iskalin ta hanyar karanta mata karshen ayar thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fi hadhihi thiyaba anan abinda za a fahimta shine abinda shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani yake cewa abinda za mu fahimta anan shine za mu gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mata da ma'anar da ta bawa ayar bai kore ba waridu hadda ta fahimci shigar ake nufi annabi ya ce kewa ya ga miki ana nufin shiga ba sai ya tabbatar mata illa iyaka ya nuna mata cewa to ai shigar da ake magana ba shiga ce ta azabtarwa ba ba duka ne za su yi shiga ta azabtarwa ba akwai wanda za su shiga su wuce su ne waɗanda Allah ya ce masu taƙawa akwai kuma waɗanda za a bari a gurfani a cikin wuta su ne waɗanda suke azzalimai saboda haka akwai shiga ta waɗanda su za su wuce a cikinta ba tare da zafinta ya cutar da su ba domin ubangiji subhanahu wataala da ya halicci abubuwa ya sanya musu wasu khawas ko wani abu Allah ya sanya musu khasiyarsa ya sanya wuta khasiyarsa ita ce kuna dai aka ce ga wuta to ana sun za ta kona kowa yana da wannan fahimta tana da wannan aka ce wannan kankara ce khasiyarsa ta yi sanyi ko ruwa a ji shi da sanyi to komai Allah ya sanya masa khasiyarsa to yana nuna Allah yana so ya nuna wa bayinsa cewa waɗannan abubuwa da ya yi su da irin wannan aiki shi ya ga dama su yi aikin da ya haɗa su da wannan ya sa ya sanya musu in ya ga dama yana iya raba su da aiki saboda haka sai ya zama na gashi abin akwai shi an samu sabab ɗin amma ya takallafu musabbab ubangiji ya sanya musabbabin wannan abu kuma shi kuma ya dakata ya zama na ba a same shi ba, kamar yadda ya faru ga Annabi Ibrahim alayhis salam. Ga wuta ga dangannin an hada wanda kowane ne ya shiga cikin ta za ta kode shi, tana nan da khasiyyata ta kuna. To amma da Allah ya bai ga dama ta kona Annabi Ibrahim ba, sai ya dakatar da wannan aiki, sai zama na Annabi Ibrahim alayhis salam ya shiga. Allah subhanahu wataala ya umarci wuta ta tsayar da zafinta da kunanta. Kullu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, saboda ta zama mai sanyi sanyi mai aminci kuma ga Ibrahim. To haka nan Ubangiji subhanahu wataala a lahira zai zan kowa sai ya mutu cikin wutar jahannama, da mumini da wanda ba mumini ba, da na kirki da wanda ba na kirki ba. To amma kuma bayan shiga sai Allah ya tserar da waɗannan ya kuma nitsar da waɗannan, kamar yadda ya faru da Fir'auna da Annabi Musa alayhis salam. An san kogi ya cika da ruwa, khasiyarsa shi da wanda ya shiga ciki ya shanye shi. Annabi Musa alayhis salam Ubangiji subhanahu wataala ya bai da shi ya zama na yabasan, ya zama na a bushe kayau, har zama wa kana kullu fir'in kattawd al'azim, kamar wani katon gini kowannan bangaren nan bangaren ya bi ta ciki. Fir'auna da ya zo shi kuma ciki, Allah subhanahu wataala ya nitsar da shi a ciki. To haka nan a lahiran ma za a shiga cikin jahannama a keta, muminai su haye, su kuma azzalimai su durkushe a cikinta. To wannan akalla za mu fahimci wannan hadisi na Hafsa, za mu fahimci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita akan cewa shiga ake nufi, ba tsallakawa ba. Da ta fahimci shigar ake nufi, Annabi bai ce fahimtar ta ba daidai ba ce, illa iyaka ya nuna mata cewa shigar ba shiga ce iri ɗaya ba, akwai shiga ta muminai wanda shiga ce da za su wuce lami lafiya, babu abin da zai cutar da su, akwai kuma shiga ta azzalimai wanda su ne kuma za su kuna da wannan wuta. Sai dalili na hudu da ya ambata shi ne abin da aka samu na maganganun magabata na farko, malaman salaf sun fahimci wannan ayar a matsayin shiga ake nufi cikin wutar. Ibn Kathir ya ambato da yawa daga ciki ya ambato asar na Khalid ibn Ma'dan da Abdullahi ibn Rawaha radiyallahu anhu, sannan ya ambaci Shida ibn Jarir al-Tabari, ya ambaci asar na Abi Maisara Amr ibn Shrahbil al-Hamdani al-Kufi, ya ambaci asar dinsa wanda shi ma za mu ambace shi nan gaba. Sannan Ibn Kathir ya ambaci asar din Abdullahi ibn Mubarak da Al-Hasan al-Basri, waɗanda dukkaninsu suna ganin shiga ake nufi da wannan ayar. Amma wanda ya kawo maganar ula'ika anha mub'adun, mub'aduna ana nufin mub'aduna an azabiha wa alamiha, Allah zai nisantar da masu tsoron Allah daga azabar ta da radadinta. Wannan baya nufin cewa su shiga su wuce ba tare da ma sun san wuta suka shige suka wuce ba, sai sun shiga sun gaggata ga mara hanya ce sun shiga sun wuce ba tare da sun ji zafinta ba ko sun ji radadinta. Wanda kuma suka kawo al-humma min fayhi jahannam, wannan yana magana ne akan duniya, kuma ita kuma wannan ayar tana magana ne akan lahira. Saboda haka abin akwai bambanci, ba za ka dauko abin da ya faru a duniya ba sannan ka kawo shi nan ana magana a lahira. Sauci fa rabbika lanahshurannahum washayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannam jithiya, har zuwa inda Allah ya ce wa in minkum illa wariduha. Kaga duk magana ce ake akan ranar lahira bayan Allah ya tattaro mutane na farko da na ƙarshe, ba a magana ce akan duniya ba. Abdurrazzaq as-Sana'ani ya ruwaito daga ruwaya daga Ibn Uyayna, shi kuma daga Isma'il ibn Abi Khalid, daga Qais ibn Abi Hazim, yake cewa Abdullahi ibn Rawaha sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana dora hannunsa a binnan, yana dora kansa akan cinyar matarsa, sai ya fashe da kuka, ita ma matar sai ta fashe da kuka. Sai ya tambaye ta, ke me yasa ke kuka? Ta ce naga kana kuka, shi yasa ni ma nake kuka. Sai ya ce to ai ni na tuna fadar Allah ne, ya ce wa in minkum illa wariduha, babu wani cikin ku face ya shige ta. Ya ce to fala adri a anju minha amla, gashi Allah ya ce babu wani ɗaya cikin ku sai ya shiga, don haka na san zan shiga amma ban sani ba zan kubuta ko ba zan kubuta ba. Wannan ya tuna yana kwance ba shi da lafiya, kana marida kwance yake ba shi da lafiya, dora kansa akan cinyar matarsa, sai ya fashe da kuka, ita ma ganin yana kuka sai ta kama kuka. Tambaye ta to ke me yasa ki kuka? Ce kawai kukanka ne yasa ni kuka. ya ce to an shiga abin da ya tuna Allah ya ce za babu wani sai ya shiga jahannama to amma ban sani ba in da shiga din zan kubuta ko ba zan kubuta ba sahabin annabi ne yake jin wannan tsoro hakanan ibnu jarir al-tabari da kikkiawar salsala isnadi sahihi ingantacce ya ruwaito daga abu ishaq as-sabi'i shi kuma daga abu maisara abu maisara shine amr ibnu shurahbil al-hamdani al-kufi al-abid wani mutum mai yawan tsoron Allah mai yawan ibada ya kasance yake cewa ya kasance idan ya kwanta kan shifidarsa sai ya rika cewa ya laitani lam talidni ummi ya kai tuna ina ma mahaifiyata ba ta haife ni ba sannan sai fashe da kuka a tambaye shi mai kake wa kuka ya aba maisara sai ya ce ukhbirna anna wariduha wa lam nukhbar anna sadiruna minha an fada mana alqur'ani cewa sai mun shiga jahannama amma ba wanda aka gaya masa cewa zai fita to wannan shi yake tayar masa da hankali mun ji da bayin Allah suke tsoran wutar jahannama suke tsoran kamun Allah ibadar su da tsoran Allah su baya sa su rudu su riga ganin cewa su a lahira sai dai ayi da wasu amma ba da su ba su kam sun haye ba sa jin wannan kullun cikin tsoran Allah suke kwana suke tashi shi wani abu mai sarai yana daga cikin bayin Allah cikin tabi'ai masu ibada masu ibadar gaske kuma yana daga cikin waliyan Allah wadanda Allah yake gudanar da wasu karamomi a hannunsa ya kasance in ya karbo albashinsa irin wanda daula irin wanda gwamnati take bawa duk wasu ƴan ƙasa in ya karbo to a hanya kafin ya karo su gida sai ya tacira yana bawa mutane mabukata sadaka in ya ga wannan ya cira ya bashi in ya ga wancan ya cira ya bashi dan ya kawo gida aka zauna aka kirga albashin sai a ganshi kuma a cikin tsatsar kuma bai taba komai ba sai yake duk sadaka sai yake cewa ƴan dan uwansa abnau akhi sai yake cewa to kuma ku rika yi mana sai suka ce to wura da tabbas ne mun bayar muka zo muka lissafa za mu gan su tsatsar yace to ai ni ban sharɗanta wa ubangiji na ba ni ba ban sharɗanta ku yanzu kuna so ku sharɗanta wa Allah in Allah zai bar muku kayan ku za ku bayar ce to ni ba mai sharaɗi da shi ba saboda a lokacin ko sun yi ba za su ga kuɗin su ya ragu saboda su yanzu da sharaɗi suke so su yi to shi kuma tun farko da mun bai sa wani sharaɗi ba to kaga shi ba a fahimtar sa wa in minkum illa wariduha ya fahimce ta a matsayin shiga ake nufi ki an gaya mana za mu shiga amma ba an gaya mana za mu fita ba za mu shiga amma za mu fita ba mu sani ba to waɗannan duka suna nuna maka cewa shiga ake nufi Allah ce kana ala rabbika hatman maqdiya a cikin ayar za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya sanya sifar taqwa ita ce sifar da za ta tsirar da mutane wannan yana nuna maka girman taqwa duk abin da aka ce maka tsoron Allah taqwa ce to wannan abu ne babba kusan wanda za su shi duk wanda ya shiga cikin jahannama in ba mai taqwa ba wanda za a fitar sun ba nurajjil ladina taqaw masu taqwa su za a abin taqwa at-taqwa shine mutun ya sanya garkuwa tsakaninsa da fushin Allah da azabar ta yaya zaka sanya shamaki ta yaya zaka sanya wukaya bimtithali awamirihi wa tinabi nawahi bi fi'l alwajibati wa tarki almanhiyat kai abinda Allah ya wajabta maka duk abinda ka san Allah ya tilasta maka yin sa to yi kokari ka sauke wannan nauyin sannan kuma ka yi kokari ka guje wa duk abinda Allah ya hana maka ya hana ka duk abinda ka san ya haramta ka yi kokari ka guje shi wannan shine taqwa wanda duk bai samu wannan sifa ba kai aikata wajibi da gujewa haramun to bai samu taqwa ba wanda bai samu taqwa ba to Allah bai faɗi shi cikin wanda zai kuɓutar ba thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya wadanda za a bari a gurfani a cikin wutar jahannama kuma sai Allah ya sassanta su da adh-dhalimun wanda shi kuma wannan yake nuna maka girman hadarin zalunci ko ya yake ko ka zalunci kanka ta hanyar kin bin abinda Allah yayi umarni ka bi duk wanda zai bar abinda Allah subhanahu wataala ya umarni yayi ya wajabta masa yayi to wannan ya zalunci kansa wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu ka zalunci kanka, ko mutum ya yi mafi girman zalunci wani shine shirka, inna shirka da zulmun azim, ko kafirci wal kafiruna humuz zalimun, ko ka cutar da wasu ta hanyar hana musu haƙƙinsu ko kwace musu haƙƙinsu, kana cutar da wani ta hanyar ka hana shi haƙƙinsa ko ka kwace haƙƙinsa ko kai abin da zai cutar da shi a jikinsa, wannan duk zalunci ne. Zalunci wani abu ne mai girman gaske, dai Allah subhanahu wataala zai bar wasu a gugurfana a cikin wutar jahannama, kuma ya faɗi sanadiyar barinsu saboda zalunci, kuma bai fayyace maka ba cewa zaluncin da yake nufi a nan kafirci kadai. Wa nazarul zalimin, saboda az-zalimuna anan an sa su sune suke muqabilin al-muttaqun, in mutum baya cikin al-muttaqun to yana cikin az-zalimun, daman gida biyu zai kasa su da al-muttaquna da az-zalimun. Al-muttaquna din sune za su haye, sune za su haye, az-zalimuna din kuma sune wadanda za a bari. Saboda in dai mutum baya cikin al-muttaquna a daidai lokacin to yana cikin az-zalimuna, babu kashi na uku daga wadanda za su haye. Allah ya kira su al-muttaqun, wadanda zai a bari sai kuma wadanda za a bari a cikin jahannama Allah ya kira wasu az-zalimun. Saboda zalunci wani abu ne mai munin gaske. Ubangiji subhanahu wataala ya halaka al'ummomi saboda zaluncinsu. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya haramta zalunci, kuma ya haramta wa kansa, kuma ya sanya shi haramun ne a tsakanin mutane. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, kada ku zalunci junanku. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا التي يا هلك الأمومي سبودا أبند سكين ذالنشي سبودا أبند سكين ذالنشي وبنجي سبحانه وتعالى يا هلك أسو سفر ذالنشي إذا تسفر تساء وبنجي يا هلك أسو أشي ذالنشي وراء أبنيمي مونن جسكي dai kamata mutun ya kuje masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar da yake cikin sahih al-Bukhari hadith Abdullah ibn Umar, annabi yake cewa az-zulmu zulumatun yawm al-qiyama, zalunci dufai ne ba duhu ɗaya ba, dufai ne a ranar gobe kiyama. Allah ya kiyashe mu. Allah ya ce kana ala rabbika hatman maqdiya, wannan ya zan abu ne da tabbas kuma abin zartarwa ga ubangijinka, wato ubangijinka ya riga ya tabbatar da wannan sai ta faru, babu makawa, kuma ya riga ya yanke hukunci cewa hakan zai faru. A cikin littafin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yamutu li ahadin min almuslimina thalathatu min alwalad tamassuhu an-nar illa tahillat alqasam, babu wata wani ɗaya daga cikin musulmi da ƴaƴansa uku za su mutu kuma rana ta wuta ta shafe shi, annabi ya ce illa tahillat alqasam, sai dai warware rantsuwa. Wasu malaman sun fassara illa tahillat alqasam anan da cewa wannan kana ala rabbika hatman maqdiya din da aka faɗa yana nufin rantsuwa ce ubangiji, qasaman wajiban. To kamar Allah ya ce wannan abu faruwar sa rantsuwa ce da take ta wajibi, wato sai ta auku. Sai suka dauki wannan hadisi suka dora a wajen fassarar wannan aya, suka ce illa tahillat alqasam da annabi ya faɗa anan yana nufin sai dai warware wacce rantsuwa da Allah ya yi da cewa kowa sai ya shiga cikin wuta. To wannan ita ce za ta sa mutumin da ƴaƴansa uku, musulmin da ƴaƴansa uku suka rasu, ya yi haƙuri, ya mai da dangana da Allah, ya dangana ga Allah, wannan shi ne kawai abin da zai shafe shi na wuta, shi ne shigar wutar da zai ya wuce, wanda kuma kowa da kowa zai yi zai abin nan zai wuce. Malamai sun yi saɓani wajen cewa wannan aya akwai rantsuwa a cikinta, inda aka ce kana ala rabbika hatman maqdiya, rantsuwa ce ko kuwa in ba rantsuwa ba ce, to akwai rantsuwa a cikin ayar ko babu rantsuwa a cikin ayar. Saboda a cikin wannan hadisi an ce illa tahillat alqasam, sai dai warware rantsuwa. To kamar akwai rantsuwa a cikin ayar, to a ina rantsuwar take? To wasu suka ce rantsuwar shine a cikin ayar akwai kaddara rantsuwa, wa in minkum illa waridha, ai wallahi in minkum illa waridha, ce wallahi babu wani cikin ku face ya abin nan. Wasu kuma suka ce a'a, ai ita wa in minkum illa waridha, an yi adafin ta ne akan rantsuwa, akwai rantsuwa can a baya da Allah ya yi, fa wa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin, فَوَرَبِّكَ na rantsi da ubangijinka. To sauran ayoyin da suka zo a dafi ne akan wannan, sannan wa in minkum illa wariduha tazo ita kuma a dafi ita ma akan su. Saboda haka kamar an ce فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ, sannan kuma a nan aka ce وَرَبِّكَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, na rantsi da ubangijinku sai kun abin nan. Wasu suka ce ko wasu suka ce a'a, daga kana ala rabbika hatman maqdiya, ana nufin qasaman wajiban, qasaman wajiban, wannan tsuwa ce ta wajibi. Wannan an samu wannan fassara daga Abdullahi dan Mas'ud da Mujahid da Qatada da Ikrima daga cikin tabi'ai sun fassara ƙarshen ayar da cewa ana nufin rantsuwa. To akwai dai bayanai da malamai suka yi dangane da wannan, amma Sheikh Muhammad Amin Shantiti yana ganin cewa ayar babu rantsuwa, babu rantsuwa a cikin ayar. Kuma waccan hadisi illa tahillatul qasam, ba yana nufin wannan shiga ta cikin wutar jahannama kamar irin togaciya ce ta dan wani abu kadan. Laraba suna yin wannan uslubin, sai bazan maka abu kaza ba, kowa da bazai abu kaza ba, illa tahillatul qasam, wato sai dan kadan, illa kalilan, shine kawai illa tahillatul qasam din. Amma ba yana nufin suna nufin rantsuwa ba, ana cewa lokaci yayi zamu dakata anan. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya bamu lada da kuskure Ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.